بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أباركم دوانا مشي يو ترى جوات ترى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنا شكرا دبو ديا دليل فلو الأربعين لشدة وندي دي ترى جوات أكو 2025 Gregorian calendar. Kamar da muka saba, da izinin Allah madaukakin sarki, za mu ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da gofar gidan mai girma sarkin damba. Muna nan a cikin wannan sura har yanzu. Sura mai albarka ita ce suratul Isra. Saboda haka za mu ci gaba da karatu kamar yadda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
Bayan da Allah madaukakin sarki ya mana bayani wato kira akan shedan da annabi Adam abin da ya faru a tsakanin su, da yanda Allah madaukakin sarki ya ce masa ya sujada wa annabi Adam ya ce ba zai yi ba kuma ya ƙi. A dalilin haka Allah madaukakin sarki ya la'ance shi ya kore shi a gidan aljanna, da kuma fushin da ya yi cewa in dai a dalilin Adamu ne aka kore shi a gidan aljanna aka ja masa la'ana, to zai rama. Ramawan kuma shi ne tun da shi yanzu wutar zai tafi, ya haƙura wutar zai tafi, amma ba zai tafi shi kaɗai ba, sai ya ɗebi ‘ya’yan Adamu alayhi salatu wassalam. Kuma ya roƙi Allah madaukakin sarki ya bashi nisan kwana don ya lalata zuriyar annabi Adamu alayhi salatu wassalam. Allah madaukakin sarki ce, na baka dama in har za ka iya ka sukwane su da sautinka, wanda malamai suka ce kaɗe-kaɗe ne, ka hau su da dawakinka, ka bi su da ƙafa duk inda suke, kai musharaka da su a cikin dukiyoyinsu su rika cin dukiyar haram, kai musharaka da su a cikin ‘ya’yayensu ya zama ‘ya’yayensu ba su da kwantarol, sannan ka musu alkawarin da ba zai cika ranar tashin alkiyama ba, domin wannan alkawarin naka zai zama wata kinan rudi ne. Allah madaukakin sarki ya bashi wannan dama, amma sai Allah madaukakin sarki yake cewa inna ibadi lalle bayina laysa laka alaihim sultan, ba zai zama kana da fawa a kansu ba. Sultan ana nufin fawa, ba za ka samu ƙarfin da za ka iya hurɗa su ba, saboda ka za su fi ƙarfinka duk yadda za ka yi. To a nan malamai sun yi mana bayani abin da yake bambanci tsakanin ibad da kuma abid. Abid su ne bayi wa'inda aka rinjaye su aka fi ƙarfinsu, wato kenan a daidai ta hanyar mallaka da fawa a kansu a daidai lokacin da aka fi ƙarfin nasu, amma idan suka samu ƙarfi za su iya tawaye. Su ne ake sarki al-makahuruna fil kasri wal mutamarriduna fil iktiyar. A lokacin da aka fi ƙarfinsu sun yadda sun sallama, su bayi ne za su bi, amma da zarar sun samu zaɓi su abin da suke so su yi, to ba za su zauna cikin wannan bautar ba. wanda suna kikin su al-abid, amma ibad su da wanda suka zama al-makhuruna fil qasri wal ikhtiyar, sun yadda su bayi ne a lokacin da suka yadda an fi karfin su, sun yadda kuma su bayi ne a daidai lokacin da suke da zabi ma sun zabi su kasance su bayi ne, to wanda suna kikin su al-ibad. Kaga wa'ancan a duk lokacin da suka samu dama za su yi tawaye, amma wa'annan su kuma ba su da lokacin tawaye ko ba su ma yarda da tawaye ba, kuma sun yarda su ne bayi, to wa'ancan su dole suke bin mutane ko shaidan ko wata fawa ko wani abu daban, duk lokacin da suka samu dama za su iya yin tawaye. Amma wanda suke bayin Allah, wanda Allah ya zaɓe su, nan sai da ya ce ibadi bayina, to su sun yarda su bayi ne na Ubangiji, ba su da zaɓi, sun yadda kuma farko Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙarfin su a komai, kuma sun yadda ko an ba su zaɓi ma su Allah ne za su bi a matsayin su kwato kidan na bayi. Don haka wannan shi ne sai Allah maɗaukakin sarki shi ke kira su da suna su bayinsa ne, nasa na kansa, wato kidan kaman wata inaya ce kasa da Allah maɗaukakin sarki ya keɓance musu, ya ba su muhimmanci na musamman da yake bayina, da haka ya ja su a jikinsu. Sai haka sai ba su wata fawa da shaidan ba zai iya samun nasara a kansu ba. Da haka ‘yan uwana musulmi, duk wanda yake so ya fi ƙarfin shaidan ya zama cikakken bawan Allah ba da kuke sarki, shi kenan shi ne babban, saboda babu wata hila wadda wata kenan za ka iya fi ƙarfin shaidan in ba ka zama bawan Ubangiji mai rahama ba, saboda ya san ka, ya san inda kake, ya san daidai lokacin da zai yaƙe ka. Baka san shi ba, baka san inda yake ba, baka san lokacin da zai yaƙe ka ba, baka san kuma dabarar da zai amfani da ita ya yaƙe ka ba, kawai sai dai ka ganka a tsakiyar tarkonsa. To amma in Allah maɗaukakin sarki ya kare ka, waqayatullahi adnat amu da'afatin min ad-duru'i wa an alimu an utani, saboda haka Allah maɗaukakin sarki zai zama shine yanzu dauki lamarinka. Yanzu a cikin duniyar nan akwai mutumin da ka yarda da shi akan dukkan lamuranka, za ka iya wakilta shi akan dukiyarka ko akan ‘ya’yanka ko akan iyalanka ma ko akan wata amana taka, kuma kaya da zai rike maka kuma zai iya rikewa, amma ko za a iya samun gajiyawa. Amma Allah maɗaukakin sarki shi kuma ba shi da gajiyawa, zai iya ɗauka maka daunin komai ba tare da kowace irin gajiya ba. Da haka kita waqafa bi rabbika wakilan, Ubangijinka ya isa ya zama wakili a gare ka wanda zai wakilci lamarinka a kan komi ne ba tare da wata kenan an samu matsala ba. Don haka kenan kamar ayan tana da karantar da mu zama mun wakilta lamuranmu dukansu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, domin Ubangijinka ya isa ya zama cikakken wakili a cikin dukkan lamarinka ta yadda zai bi ya sama maka maslaharka a rayuwarka a duk abin da ka mika masa. Amma in a gurin ɗan adam ne, ko da sani ko da rashin sani, ko da ganganci, ko da mantuwa, ko kuma wato kenan gazawa ta dan adam, za a iya samun wato kenan wani lokaci wato a samu kalan. Don haka Allah maɗaukakin sarki ke cewa kafa bi rabbika wakila, Ubangijinka ya isa ya zama cikakken wakili a cikin dukkan lamuranka in ka ɗauka wato kenan ka miƙa masa. To mu ji mana
rabbukum alladhi yuzji lakum alfulka fil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima.
Allah maɗaukaki zake ce rabbukum, lallai Ubangijinku shine alladhi yuzji lakum alfulka, wanda yake kora muku wato kenan kwalakwali. In an ce alfulk ana nufin wato kenan kwalakwali, namijinsa ana ce masa fulk, macensa ana ce masa fulk, jam'insa ana ce masa fulk, mufrad dinsa ana ce masa wato kenan fulk. Za ka ce wal fulki lati na fi kalki samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari, sai ka ce wal fulki lati tajri, baka ce ya jari ba. Saboda haka tazkirinsa a fulk, ta'anisinsa a fulk, jam'insa haka mufrad dinsa fulk. Allah maɗaukakin sarki shi ne yake kora muku wato kenan kwale-kwale, saboda Allah a cikin rahamansa da ya tashi sai ya yi duniya kashi biyu, kashi ɗaya tudu, kashi ɗaya ruwa. Na tudun nan za ka iya hawa abin hawa ka tafi, za ka iya takawa da kafarka, amma a kwale-kwale ai a ruwa sai dai ka hau wani abu, ba zai yi ka taka cikin teku sannan ka tafi da kafarka ba. to sai kwalakwale sai Allah madaukakin sarki sai ya bada kwalakwalan mutumin farko wanda ya fara yin kwalakwala a duniya a alqur'anance shine annabi nuhu alayhi salatu wassalam ko Allah madaukakin sarki ce masa wayasna'ul fulka ko Allah ba da sarki ya bashi dama yayi wato kenan kwalakwale kenan kaman da wahayi aka yi masa saboda ai ana guda masa yanda zai yi ne aka ce ka je ka sare bishiyoyi ka bare kata ko ka zo ka jira ka sa wato kenan kusa ka buga ka sa igiya ka daure ta jaribi ayunina jaza'an liman kana kufir to saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya shine ya fara kirkire kwalakwale sannan ya ba da dama kuma aka ci gaba da daurin ta har yanzu aka samu irin jiragen ruwan da ake da su irin su Titanic da sauransu. Sadaka shine yake gudanar muku da kwalakwale fil bahri a cikin teku. Ayan ka lura in ba rahamar Allah ba ayan jirgi ba zai iya daukan wannan abun ba. Jirgi zai iya daukan za ka yi sabon jirgi wanda yake ya fi cikin masallacin nan zai dauki za a samu su jirgi wanda za a yi sati ana lodi a kansa kuma ya ja ta cikin ruwa kuma ya tafi ruwan kuma wato kenan ya zai iya daukansa in ya fashe kuma duk abin za su nutse amma hikimar Allah madaukakin sarki da rahamansa dan ya sauwaka mana wato kenan tafiya wanda suke bakin kogi ko kuma da suke sana'ar da ta shafi a tsallaka ruwa da kaya za su fi mu fahimtar waɗannan ayoyi ɗin za su kuma fi mu fahimtar cewa ashe rahamar Allah ne samun wani abu da zai ɗauki kayan mutane da su mutanen daga wani guri ya tsallaka su wato kenan ya kai su wani guri duk wannan Allah ya haka dai ba da koyi ba litafta gobe fadali don ku ji ku ne falalan Allah ba da kuke zaki za ka yi tsallakawa da garin kaza ka je ka kai sana'a ka dawo ko ka ɗauki kayanka ka kai ko ka je ka sayo ka kawo da dai sauransu ko kuma ma ya zama ma shi ne sana'an ka kawai tsallakar da mutanen ka tsallakar da wannan su biya ka tsallako da wannan su biya ka duka wannan Allah madaukakin sarki ya li tabtabu bi fadlihi dan ku nemi falalan Allah falalan Allah shi ne ku nemi arzikin Allah madaukakin sarki ku nemi abinci wanda za ku kina za ku ci wannan daga cikin wato kinan rahama ta ce ubangiji innahu lalle shi ubangiji kana bikum rahiman ya kasance wallahi mai jin kai ne wato kenan a gare ku yana da tausayawa a gare ku shi yasa yayi tsari saboda ya raba duniyar kashi kashi don haka sai da sana'un kashi kashi ya da kuma wato kenan liwar wato kenan gudanar da sana'a hanya kashi kashi duka in wannan bai maka baka dauki wannan in wannan bai maka baka dauki wannan kana da alternative sadaka alternative wato rahama ce wato ke da ubangiji Allah madaukakin sarki to mu je malam
wa idza masakum durr fil bahri dalla man tad'una illa iyya falamma najakum ila al barri a'raftum wa kana al insanu kafura
Allah madaukakin sarki ce wa idza masakum durr idan har wato kenan wata matsala ta cuce ta same ku wata cuta wani matsala wato kenan ta same ku fil bahari a cikin wato kenan teku an shiga an yi tafiya misali a ce tafiyar sati ne an yi tafiyar kwana biyu sai matsala ta faru balo-balo yanzu kun tabbatar duka da ku da kayan naku duka nitsewa za ku kuma halaka ne duk iya ruwanka inda kwalekwale ya yi tafiya na kwana biyu ba za ka iya tafiwa da rinkaya da garaje ba zuwa wato kenan bakin gaci in kuma kai gaba ba za ka iya kaiwa ba kuma ga matsala wato kenan ta riga ta faru a cikin wannan lokacin kaga durru kenan ko to a lokacin Allah ce dalla man tad'una illa iyya duk abinda za ku kira in ba Allah ba to wannan abin wato kenan bacece ne za ku neme shi ku rasa in shehu kake nema ba zai zo ba in aljanni kake kira ba zai zo ba in wa kake kira ba zai zo ba wanda kawai zai iya zuwa har gurin ya taimake ka shine Allah madaukakin sarki shine Allah madaukakin sarki a wanda kaga misali na ka buga ga mutanen da suke cikin kwalakwale suka samu matsala to wanda suke cikin jirgin sama fa wa bidhi hatta tabayyana al-ashiya'u ko suna cikin jirgin sama a sama sai aka ce ainihin abinan taya da take saukowa za a sauka ta bakale ba za ta sauka ba jirgi lafiyar sa kallon akwai mai akwai komai da komai amma ba zai iya sauka ba ya za a yi kaga sai dai crash landing to yanzu za ku kira sai dai Allah wa ɗaukakin sarki saboda yanzu an wuce gurin asbab duk sababin da ake kamata a kama an kama an danna wannan an danna wannan jirgin nan an sa masa mai an sa masa komai ga direbobi kwararru ga komai da komai amma an yi an yi ta da gifita ko kuma ana tafiya wani abu a cikin musu ne wani abu ya taba wani guri manya zube a ciki ya za ku yi akwai wasu abubuwa da yawa wanda suke beyond control to da ka irin wannan situation din in banda Allah madaukakin sarki wa wanda za ku kira haka a cikin gida za ta iya faruwa da mutum gashi nan kuna tare da shi ya shiga wani halin kakayi na kai na rashin lafiya babu yadda za a iya dawo da ran nasa sai dai Allah madaukakin sarki za a kira kai da kanka za ka iya shiga cikin wani yanayin da ka tabbatar idan ba Allah ba babu mai iya fitar da kai a cikin irin wannan kesa da yawa to saboda haka shi yasa ake son kullum mutum ya zama Allah ne a cikin zuciyarsa kuma ya tsaki komai da kobe lamarinsa ya yarda Allah madaukakin sarki kadir ne alama ya sha'u mai iko ne a duk abin da wato kenan yake so kuma in hakan ta faru mun ga sau da yawa Allah madaukakin sarki kan kawo dauki sai ka ga wato kenan Allah madaukakin sarki ya tsayar da mutane to amma abin da zai baka mamaki shine wallan ma najjanakum ilal barri idan kuma kuka kira Allah kuka kira Allah kuka kira Allah dama Allah ce idza rakibu fil fulki da Allah han kulli sina lahu dina dan sai shiga irin wannan sai shiga Allah 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 shi shi kadai ko a da kenan kafiran da amma yanzu fa shirka ta riga ta wuce wannan yanayi har a cikin wannan condition din zaka ga wato kenan wani ake kira ba Allah ba zaka ga wani kira shehu wani yana kira Jesus wani yana kira kaza kaza a manta da Allah madaukakin sarki har a cikin wato kenan irin wani mummunan condition wani yana kira ya Hussein da sauransu to kaga shirkar da idan sun ga wahala suka koma ga Allah kamar da ce wai zaraki wa fil fulki da Allah kuma mukhlisina lahu dina amma yanzu kiran Allah sai gagara sai ga Allah ta tunanin wasu da barbaru ko dan aka Allah ya ce falamma najakum ilal barri a'aratu in Allah ya tsayar muka da ku sai kuma ku bujire wa Allah madaukakin sarki sai ku bujire ka fita lami lafiya a sakamakon kiran Allah da kai yanzu ka riga ka taka bakin tudu ko yawa ai yanzu ba cikin ruwa kake ba saboda ka sai a koma sai a ji a cigaba da abin da ake wannan kuma wato kiran abin da yake zahiri a cikin rayuwar mu a lokacin da kake neman aure Allah kake tarofa Allah baka wannan yariyo Allah ya baka kuma kace disco zaka yi ka zo ka kira mai ganga make Allah ku yi abinda kuka ga dama kuma ta da Allah madaukakin sarki ko kaga cewar ba za ka samu arziki ba sai ka bi ta hanyar sabon Allah madaukakin sarki a lokacin da ake biki da dai sauran irin waɗannan abubuwa din saboda haka kaga kire matsala kenan Allah madaukakin sarki ya goranta mana akan wannan bayan Allah ya tsamukar da mu ya baka yar ya baka kaza in dukiya ne ya baka in makaranta ne ya sa kaci in jaraba ne kaci ko lokacin da kake tafafu daga kana shiko dan makaranta kana shan wahala kana Allah madaukakin sarki ya baka aiki ka zama babban mutum da ke dukiyar al'umma an baka ragamar al'umma a lokacin ko zaka rai kai ne mai iko sai ka ce zaka yi abinda ka ga dama sai kai komai ba a komai kai ko ba magafuri bane ko ba ai kai ba domin gata to kaga Allah madaukakin sarki yana goranta mana kan wannan wa kana al-insanu kafuran da kake ce lalle dan adam ya kasance kafur ya an ce ba kafir ba fa kafur alawa da faul wato kenan kasratul kufur kafircin nan sai yayyawa kenan butun cewa dan adam yayyawa wato kenan ba yar ka dan bace to saboda haka kamar hannunka mai sanda ne ake mana a kowane hali muke ya zama Allah madaukakin sarki muka sa a gaba to mu je mana
أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا
الله ولو كنت ذلك يتعى أفأمنتم يذكون أمنت نتشوا أن يقصف بكم الله بزي كسوة دكوبة جانب البر أجيب أن تدو أجل لو كنت نقول كتكي روا kuka shiga halin kakani kai kuke kiran Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ya tsayar da ku okay yanzu kun fito kuma shi kenan sai ku kama yin abin da kuka ga dama kuna da amana cewa a inda kuke Allah ba zai sa kasa take su ruku ba oh sai a ruwa da kenan kadai Allah madaukakin sarki zai iya kama ku haka kuke zato wato kenan a cikin tunanin ku mutane nawa yake su da su ina karuna ba a ranar abin da aka kisa da su ba sau nawa kuke gani ana girgizan kasa Allah madaukakin sarki ya girgiza kasar ta kife wato kidan da mutane da yawa akwai mutumin da ya sha gayu yana tafiya yana takama irin nuna isa da kafafa Allah madaukakin sarki ya bude kasa ya shige aka nitsa da shi aka ki aka mira aka rime shi kira gaba da shi har yanzu a yanzu yana kasa karshen girman kai kenan haka tana faruwa Allah madaukakin sarki yana da tarko masu yawa wato kidan wanda zai kama ka karka zamanin ka tsallake wancan ko Allah ji kuma ba a cikin masallacin nan ta tarko na Allah mai yawa ne kunjiya in ka wuce wannan aji ka cikin wani sadaka tarko yana da yawa kar ku tsammani wato kinan wai wannan ruwa ta sha ko kuma yursila alaikum hasiban Allah madaukakin sarki ya aiko da wata guguwa ta ban mamaki a gare ku a inda kuke sai halaka wato kinan ta zo ta same ku kuma la tujidun lakum wakilan sannan ba za ku samu wanda zai dauki wakilcin lamarin ku ba ballan nayi aiki dan maslahar ku akwai wani lokaci zai iya wato kidan zai iya faruwa da ku Allah ya ko guguwa ta halakar da ku ba guguwa ta halakar da Adama ba sakara halayya sabala yana ba kamar ta ayyami ko kuma zai iya bude kasa ta ku shige ciki ta kuma wato kidan ta rufe ba an yi haka da dan Karuna ba to saboda haka duk inda kuke kana tsammanin ba zai haka ba za ta faru da ku ba saboda duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya tsallakar da kai a cikin wani rami ku gode wa Allah madaukakin sarki kuma daga cikin godiyar shine kar ka koma zuwa ga abin da bai dace ba to guje mana
amanantum an yu'idakum fi taratan qure wa yursila alaykum qasifan min ar-rihi wa yughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alayna bihi tabi'a
Allah madaukakin sarki yace am amintu ko kuma kun aminta kun samu amana da kwanciyar hankali an yu'idukum fihi shine ma'ana Allah yu'idukum fihi yanzu kuna da confidence cewa Allah ba zai sake mai da ku cikin ruwan ba ne okay condition din da ka tsallake din kana tsammanin Allah madaukakin sarki ba zai sake mai da ka ba zai sake mai da kai ciki ba ai zai iya yiwa Allah kawo nau'i na kasuwanci Allah madaukakin sarki zai kawo nau'i na kasuwanci mai riba sannan sai ka sake komawa cikin ruwan sai ka sake komawa cikin ruwan sai kuma duguguwa ta sake tasowa taratul ukra a wani karo wato kenan na biyu wa yursala alaikum qasifan sai Allah ya bada kaki sarki ya ko muku wato kenan da wata guguwa mina rihi ta iska sai kuma halakar sai ta sake dawowa in jirgin ne za a iya mai da kai cikin jirgin sai kuma duka sake ganin matsala in wani rashin lafiya ne za a iya mai da kai in wani rikici ne ta fada a ta roƙon Allah Allah ya fitar da kai za a iya koma da kai cikin rikicin tunda da ka fita Allah ya fitar da kai a cikin rikicin ka koma gidan jiya ko kuma yarinya da kake so ka auren sallama da kuke take samu ta tashi hankali tsakanin ku da kai da ita ta tafi kuma ka ga wata kuma kace ta kake so kuma yanzu za ka roka eh shi da za sake shi za sake roka to kaga a shikenan babu hikima a ja babu hikima a ita yayi saboda Allah zai iya aikowa iska ko wani lokaci fa yugur ka ko mai dilimi yadda ku bi ma kafartun alailin wata kiran kafircin da ku kai saboda ka babu amana don ka tsallake wani rami kai tsammani shikenan wai ka gama da Allah ko kuma ka gama da lamari a ko ina kake mutun ya ji tsaron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta duk inda kake ka ji tsaron Allah madaukakin sarki suma la tajidu lakum alaina bihi tabi'an Allah madaukakin sarki zai iya mai da kuruwa ya sake kawo wata guguwa mai tsanani ya dilmiyar da ku sannan ba za ku sabu wanda zai bibi halin ku ba in an ce tabi'i shine wato kenan wanda zai bibi halin ka har ka samu ka fita gara neman aiki ne wanda zai bibi maka abu har ka kai zuwa ga cimma nasara ko makaranta kake nema ko sana'a kake nema ko wani halin rashin lafiya ne wanda zai ci gaba da kula da kai yana lura da kai daga farko har ka je cin nasara to Allah madaukakin sarki yake ce ba za ku samu wannan wato kenan tabi'i din ba ba da zai bibi lamarin ku saboda haka idan Allah madaukakin sarki ka roge shi sai ya tsayar da kai to kai hakuri ka bi Allah madaukakin sarki kar ka koma wato kenan cikin wannan abu
ولقد كرمنا بني آدم وحمل وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
Allah madaukakin sarki yace wala kadda hakika karanna bani adama mun mutunta ayyan adam. Allah yace na mutunta ayyan adam karanna bani adama mun mutunta su. Ya Allah madaukakin ya girmama mu ya mutunta mu ya ba mu daraja wato ya ba mu kima a cikin wato kenan rayuwa gaba ɗayan ta. Wasu malamai suka ce wani irin kima ne ta wuce abinda ake bukata na rayuwa a duniyan nan ana kira sa mukawamatul hayati. Wata irin mutunci ne da girmamawa yafi a ce Allah ya tara da maka so tun ma baka so duniyar ba. Ai kun ga an yi duniyan nan aka fitar da komai da komai a cikin ta, aka shuka bishiyoyi, aka kawo tsuntsaye, aka kawo ruwa da koguna, aka sa kifaye a ciki, aka kawo iska da kasar da dan adam zai zauna a kanta, da duk abin da yake bukata na tilas, aka kawo rana, aka kawo wata, aka kawo taurari, duka duk abin da yake cikin duniyan nan ɗaya biyu ne, imma kalim wa imma maqdum, ko abin da yake hidima ko wanda ake masa hidima. To duka waɗannan abubuwa din yake sakara lakum ma fil ardi jami'an minhu, duk abin da yake cikin ban kasar nan Allah madaukakin sarki ya sakare muku shi, sai da duniyan nan ta zama ta cika cap cap daidai lokacin da dan adam zai iya bata full manipulation, sannan aka kawo ka cikin guman kasa aka zo aka ajiye ka. Farkon lokaci kawai ga ƴaƴan bishiya za su yi su cafin su, ba sai sun yi gida ba, akwai koguna a cikin duwatsu ko bishiyoyi, ba su anan suke zaman su. Daga baya da aka fara samun civilization da modernization ya zama suna yin group group, har suna yin gari nasu inda za su zauna da sauransu, har kuma suka zama ƴaƴan itacen da suka cinye in sun ga suna bukatar sa su shuka shi, noma yakan kama da sauransu. Saboda abubuwa da Allah madaukakin sarki ya kawo na mukawamatul hayati ya kawo su kashi biyu, akwai wanda dan adam aka bashi dama shi ya dawara su. Yanzu kaga waɗannan daga cikin abubuwan da lantarki da sauransu daga cikin abubuwan da dan adam aka bashi dama ya dawara su ya girmama su, sannan kayayyakin aikin nan da muke aiki da su dan adam ne ya kokari yayi su. Amma akwai waɗanda yayi bi Allah, yaki bin Allah, ya su suna nan da'iman ba sa canja, ya nema bai nema ba duka, kamar iska da muke shaka. Yanzu a ce wata kamfani ne take da kula da iska, saboda ana turo wa mutane su shaka, duk lokacin da baka biya ba sai a toshe ya kake gani eh, kamar yadda ne fa nan take a ce haka zaka yi wa kudin gani eh, saboda a zo kon kawo kudin idan ka in baka biya ba a dauke shi kenan ka makance da dai sauransu, ruwan sama kaga da sauransu, duka irin waɗannan abubuwa wato kenan Allah madaukakin sarki wanda akwai wanda ya riga ya bada su a kowane lokaci, kuma suna jaddada kansu ba dare ba rana, da kuma wanda kuma za ka iya manipulating ku sarrafa da su. Da haka Allah madaukakin sarki ya karrama dan adam, suka ce wannan yana daga cikin karramawa da Allah madaukakin sarki ya yi wa dan adam. Wasu suka ce daga cikin karramawa da Allah ya yi wa dan adam shine ya bashi kyakkyawan diri, ko fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi bi ruhi, Allah ya daidaita dan adam halittarsa, ka duba halittarka ka ga na sauran awaki da jakuna da sauransu, akwai bambanci ko ba bambanci? Dirin kansa da tsarin wannan shi ma yana daga cikin karramawan da Allah madaukakin sarki ya yi wa dan adam. Wasu malamai suka ce daga cikin karramawan da Allah ya yi wa dan adam shine ya bashi ya dauki abinci da hannunsa ya sa bakinsa. Sauran dabbobi fa suke ci abinci sai dai su sa bakinsu, a ce kai ma haka zaka ci, in aka sa aka jefar ma haka zaka da abin ka ci, kaga akwai matsala. Amma Allah madaukakin sarki ya baka dama zaka iya wankewa ka gyara shi, su duk inda aka kawo ba za su dauka su je su wanke ba, da kasar su haka za su ci. Kuma Allah madaukakin sarki ya baka dama ka sarrafa shi, duk naman da zaki yake ci da damisa da sauransu sai dai shi ɗanyen nama mai jini, kai ko zaka wanke ka dafa ka sa masa kafi zabuwa da gishiri da barkono, ka ci kayanka mai daɗi, ka cire abin da baka bukata a ciki ka zubar ka yara wanda kake so. Wannan na cikin karrama wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa dan adam. Sannan daga cikin manya-manyan karrama wanda Allah madaukakin sarki ya yi wa dan adam shine wato kenan ya bashi hankali, wa mayyazahu bil aqli, ko ya bambance shi da hankali. Duk sauran dabbobi suna da hankali irin nasu, amma ba irin na dan adam ba. ba irin da dan adam ba Allah madaukaki zai giya bashi tamis zai iya ganewa abu mai kyau zai iya ganewa abu wanda yake mummuna ya bashi hankali ya bashi wata kenan wannan karramtawa din wannan da dace karramtawa akwai abubuwa in muka ce zamu inda wa inda dole ni'matullahi la tusuha ba su turu ba wani malami yace shi a fahimtar sa ma daga cikin babban abinda Allah madaukaki zai wa dan adam shine duk abubuwan duniyar nan Allah ya halice su da kun fahimta ne amma dan adam sai Allah madaukakin sarki yake cewa shedan me yasa ba kai sujada lima khalaqtu bi yadi eh kana haka Allah yace da hannu yace da hannunsa ya halici dan adam sauran halittu kuma yace musu kun fayakun dan haka wannan ba karamin tuki nan karramawa bane dan haka wasu suke cewa Allah madaukakin sarki ya fifita dan adam akan sauran halittu hatta mala'iku duk wasu suna cewa mala'iku su ne abintun da Allah ce walil mala'ikatul muqarrabuna to amma dai wasu nasosi da yawa suna nuna cewa Allah madaukakin sarki ya fifita dan adam hatta akan mala'iku domin ya ce ma su yi ma adamu ma tukula sujada kaga wannan ma fifitawa ne da kuma wato kenan karramawa da mutuntawa sannan ya gaya masa ga ibadun da ya kamata ya rike yi ya ce masa kuma ga makoma kyakkyawa a gare shi don haka idan ka ga dan adam a gidan wutar ranar lahira duk wannan karramawan da Allah ya yi masa bai dauke ta karramawa ba duk wannan mutuntawa da Allah madaukakin sarki masa bai wata bai abin ba sai ya tawaye kaga shedan Allah madaukakin sarki ya karrama shi ya halice shi ya sa shi a cikin mala'iku a gidan aljanna yana abana amma da aka ce ga abin da zai yi sai yake yi sai Allah madaukakin sarki ya ce ya la'ance shi ya kore shi ta haka da aka kore shi a aljanna yanzu makomarsa zai zama wuta saboda dan adam idan ya watsi da wannan karramawan da Allah madaukakin sarki ya bi shi ya masa sai a ce to ya bi dan uwansa ko kuma ya bi mai gidansa kenan ko ya bi mai gidansa shedan sai su tafi wato kenan su hada can inda ake haduwa wanda ke ba kuma haka muke so ba yau kaga abu bai yi ba kenan albasa bata yi halin ruwa ba to Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu Allah ya ce walakad karrama bani adam hakika mun mutunta dan adam mun mutunta Allah mun gode maka da ka karrama mu wa hamallahu fil barri wal bahr Allah ya ce mun dauke su a tudu mun dauke su a tekenan a cikin ruwa ma'ana mun fore musu wasa'il hanyoyin da za a dauke su wato kenan a tudu da farko Allah madaukakin sarki ya kawo wato kenan dabbobi irin su jaki irin su raƙumi irin su shanu suna daukar dan adam daga wani guri suna kai shi zuwa wani guri daga baya ya bada daman a kirkiri wasu abubuwa kamar da yake cewa ya kalabu mana talabuna saboda yanzu gashi an yi mashin an yi keke an yi jirgi ko da sauran su jiragen ma har an yi irin waɗanda a sakan ɗaya sun tafi sun baka mamaki da sauran su to duka waɗannan daga cikin karrama dan adam ne a cikin gidan cikin ruwa kuma Allah madaukakin sarki ya koya wa annabi Nuhu yin kwale-kwale ya kuma ba da dama an ɗaura shi an ci gabantar da shi an yi wadanazin ɗinsa an yi updating ɗinsa har yanzu ya kai shi ma ana zuwa yaƙi da shi da sauransu saboda haka wannan duk yana daga cikin ni'ima da kuma karramawa da Allah madaukakin sarki ya yi wa ɗan adam warazaqnahum Allah ya ce kuma mun arzuta su mun ba su arziki mina ɗai ba ta daga abubuwa wanda suke daɗaɗa kaga ka sha mangwaro ka ji daɗinka ka sha kankana wadanda da kaya masu daɗi ya ci nama ya abin da sauransu kayayyaki kala-kala mutum ya ci ɗan malele ya ci abin da awara da sauransu to duka wa'annan kayayyaki ne da daɗi ko ni'ima ta ubangiji Allah madaukakin sarki ga suturori masu kyau duka Allah madaukakin sarki ya hore mana a tayyibat ko wa faddalnahu ala kathir Allah madaukakin sarki ce mun fifita dan adam akan mafi yawa daga cikin wato kenan liman khalaqna cikin abubuwan da muka wato kenan halatta nan da Allah ya ce wa faddalnahu ala kathir bai ce alal jami'i ba anan ne wasu suke ga cewa kenan mala'ika ya fi dan adam saboda ai sola ya sunallaha ma amaruhu to amma wanda suka yi istilali ce dan adam ya fi mala'ika suka yi afan da wancan ayoyin da muka karanta a baya ko da Allah madaukakin sarki yake cewa yan mala'iku zan halice da mutum da hannuna in na gama fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi fa qulahu sajidi yace to adam ya fi su wallahu ta'ala ala wasu malamai ko suka kame ba da su maganar fifitawa tsakanin wannan da wannan kowa sun bashi daraja sai da ya kamata Allah yace mun fifita dan adam akan da yawa daga cikin halittar da muka yi tabdilan asalin wato kenan fifitawa mun ba su mutunci mutuntawa mun dauka darajar su darjantawa Allah mun gode maka sai mu jima'a
yawma nad'u kullu nasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
الله مدوكن يذل كيتي يوم ندعو كل اناس كو كتنا رانن da zamu kira kowane jama'a kowane mutane wannan Allah madaukakin sarki na magana ranan tashin alkiyama za a kira kowace jama'a gungu bi imamihin da shugaban su a garkashin wato kinan shugabancin shugaban su idan aka kira shugaban ko shike da su kuma sai su bi shi tara ka do matsayin da shugaban ne samu sai ya jasu tafi inda suka tafi tare da su haka da za a kira mutane to amma wane ne shugaban nasu malamai sun yi ta maganganu akai wasu suka ce ai abin da ake nufi shine annabawan su da kuma littattafan su to haka za a ce ina mabiyan annabi Musa sai su zo su bi shi inda annabi Musa yayi nan za su yi alaihi salatu wassalam ina mabiyan annabi Isa sai su zo su bishi ina mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su zo su bishi inda yayi nan za su tafi ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bujiro min da al'ummomi naga wani annabi ko yana tafi da mutum daya naga wani annabi yana tafi da mutum biyu naga wani annabi shi ba shi da kowa ma naga kuma jama'a masu yawa ina ce mutane na zaka ce wani mutanen annabi Musa ne naga kuma jama'a masu yawa wani aka ce naka ne nace to naji dadi aka ce duba nan ma na sake dubawa aka ce nan ma wasu jama'a masu yawa aka ce duna ka ne kuma a cikin su ma za a samu mutum 70 wanda su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da wani bincike ba saboda haka kenan kowa za a kira su da sunan annabawan su wasu malamai suka ce a za a kira mutane ne da ayyukan su masu sadaka a kira su ina masu yawan sadaka ba shugaban masu sadaka ku bi shi masu yawan azumi yana ba shugaban su ku bi shi wasu kuma suka ce za a kira mutane da kungiya kaza shugaban su ya wuce domin za a kira shi da nuna ina mashaya duk wasu mashaya sai su yi nan haka ina mazinata duk wasu mazinata sai su bi shugabannin su sai su tafi ina don haka ma akwai hadisi da aka rawaito duk da cewa hadisi yana da rauni mai Imam Tirmidhi yace hadisin hasan ne Sheikh Asuddin Albani yace yana da dhaifi wanda hadisi yana da rauni yake hadisi yake cewa za a kira mutum a ce masa zo in ya zo a sa masa kaya masu kyau a masa ado a didi girman sa ya kai zira'i 60 ya fito ya kan jama'ansa sai su ce a kawai ya fito fa zaka kai kyau fa ina ma mamu ma kama ka sai ce ina kuke duk ku zo mu tafi haka duk za mu zama sai ya ɗebi jama'ansa sai su tafi wanda ya kira mutane kenan akan hanyar Allah madaukakin sarki wani kuma za a kira shi a ce zo a azabtar da shi a sa masa munanan kaya da munanan abin a didige masa kai zira'i 60 sai a ce masa ya tafi gurin mutanansa sun san su kai ka Allah ya kiyashe mu Allah ya kiyashe mu dare wannan Allah ya ce wallahi tallahi tare za mu tafi saboda kai e be su su ba su tafi don haka kowa ya san cewa su wane ne jama'ar sa kuma wane ne ya kamata ya zama wato kiran shugaban sa a cikin wannan wane ne ka san ranar lahira ba za ka yarda da addinin sa ba ka san muna da irin wannan waye sai ga mutum wato kiran baya sai shi yana aiki shi dan cewa ba sai ya'yansa sai ai kage shi ma bai yadda da kansa ba kenan yayansa ya tare su su suje su yi aikin alkhairi ko amma shi din da yana nan da yana dan labina to ranar lahira su ka tura su aljanna kai ka tafi wuta kai wa kanka adalci to saboda haka kowane jama'a Allah madaukakin sarki yake cewa za a kira su wato kenan a karkashin shugabancin su a karkashin shugaban su a addinance da aqidance da duniyance da sauransu duka dai depending upon halin da suka samu kansu wato kenan a cike da irin gurbin da suke a kansa da irin ideology da aqidin da suke wato kenan a kansa haka za su tafi ranar lahira Allah barka ki sarki ba zai ba zai bambance ku ba okay tare kuke shikenan almar'u ma amman ahabba yawmal qiyama man kasara sawad qaumin fa huwa minhum ko to saboda haka daga cikin adalcin Allah shine zai barka a cikin mutananka wanda kuke tare da su ranar lahira ni me yasa ake cewa ana son mutun ya samu aboki na gari ne kam ai saboda lahira ba ku tafi tare ko amma in ka samu mummuna aboki fa Qur'ani yace yau mai addu zalimu ala dai mutun zai ci jahannunsa yana jin takeicin me yasa ya dauki wani ya zama shine abokin huldarsa zai ce ya kai tuta lamma take fulanan kalilan laqad dallani ana zikri ba'da izani dama ma ban hulda da wani ba gashi ya kauda hankali na gabarin abin da ya kamata so da haka ranar lahira sai jashi sai su tafi Allah ba zai raba ku ba okay kuna tare a duniya Allah madaukakin sarki ba zai raba ku ba shikenan sai inda ya tafi kai ma wato kenan nan zaka tafi amma in ka dauki mutumin da kirki fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillah mutum bakwai Allah zai sa su a inuwa ta al'arshin sa ranan da babu inuwa sai dai inuwa sa za a tsaya shekara 50,000 ana tsaye rana tana kwankwasan mutane gumi yana zababakan mutane amma za a zabe wa isa sa su inuwa su ba sai dai su kalle ku wallahi daga cikin su akwai ne rajulani ta haba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi ko aboki da aboki wanda dan Allah suke so in ka gansu akan haka addini ne in sun rabu ma kowa harkar addinin zai je in sun dawo ma harkar addinin zai hada su in sun rabu ma haka suke ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi in sun tafi ma shi ma ne ji aikin addini zai ci gaba wannan ma aikin addini zai ci gaba kuma duk za su sake haduwa akan addini aikin addini suke haduwa kullun da harka ta addini ita take hada su ita ce kawai babu wani abu bayan wannan wa'annan mutane Allah ba zai raba su ranar lahira ba zai hada su a karkashin inuwansa Allah ka hada mu a karkashin inuwanka da rahmatuka ya rabbul alamin saboda haka za a kira kowanne mutane da shugaban su wato kinan ranar tashin alkiyama wanda dukkan wannan bi imamin ko yawa faman wuce kitaba ko bi yamini duk wanda ranar lahira aka bashi littafin sa na ayyukansa a hannunsa na dama wannan yace nasara kenan ko ko ulaiika yaqrauna kitabahum wannan da sauri za su karanta littafin su shafi shafi duk abin da aka yi da design din certificate din da komai ya karance duk abin da aka rubuta a jiki ya karanta dar yana farin ciki yana komai da komai ranan dama kowa malami ne ko wala yuzlamuna fatilan babu abu da za a zalunce su wato kenan a duniyan nan ko da girman nauyin wato kenan abin da ake kiran sa fatil ne alqur'ani wani lokaci yake yi bayani ma al'umma da abin da suka sani Allah ya amfani da wannan kalmomi guda uku sai wala yuzlamuna nakiran nan gashi aka ce menene wala yuzlamuna fatilan can kuma daya Allah ya ce min kitmir ko yawa so da ka abubuwa nan guda uku nakir shine wato kenan da yake mutanen dabino da duk sai aka musu misali akan dabino idan ka cinye dabino in ka dauko dan a gadan bayan sa zaka ga wani abu haka dan cycle haka kaman dugo ko nan nume da to wannan shine ake kiran sa nakir to a dan bare dan bayan bayan nasa dan salar bayan nasa to ko nauyin wannan Allah madaukakin sarki ba zai zalunci mutane ba ranar lahira don haka duk abin da ka gani akan abin nan to aikin ka ne fatil kuma wannan da muke magana shine idan ka ci dambino akwai dan abin da ya rufe bayan sannan wata dan farar takarda wanda in ka sata a abin nan ga haka ka hure ba hure tashi za ta yi to wannan shine fatil Allah ya ce wala zalamuna fatilan ba za a zalice su ko ba ko da nauyin wato kenan fatil Allah ba zai su ketimir kuma shine wannan igiyar da take tsakanin in ka ci dai dimino eh wannan dan ta cikin tsakiyar sannan akwai wani yar igiya ita ce ketimir to ita ma Allah ba da hukuncin sarki ba zai zalunci mutane akan ayyukan su da suka yi a duniya ko da kwatankwacin wannan ba idan ka lura da zalunci ai ma'anan zalunci shine ka kwaci hakkin wani ba tare da wato kiran san zuciyarsa ba ko ba tare da san sa ba yawa idan kuma ka ga mutum yana kwatan hakkin wani to ai shi din mabukaci ne abin da yake da shi bai ishe shi ba ko kuma bai shi da shi ma gaba daya sai ya kwato na wani ya zama nasa ko ko kuma wanda yake da shi bai ishe shi ba sai ya kwato ya kara har ya tare yanda yake tsammanin zai ishe shi haka ne to ubangiji Allah madaukakin sarki duk abin da yake duniyar ma shi yayin shi me da me yake bukata da zai yi zalunci yana bukata ya kwato wani abu ya kara a kansa ko kuma akwai abin da bashi da shi wanda zai kwato na wani sannan ya zo ya abin don haka in kana maganar zalunci kwata kwata baya layin ubangiji saboda in kana neman mai cikakkiyar amana ubangiji Allah ba da kuki sarki don haka duk aikin da kai na alkhairi karkare na shi Allah ba da kuki sarki za ka gan shi akan ma'auninka ranar tashin alkiyama don haka yake cewa ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum suma ufikum iyaha ya ku bayina ayyukanku ne nake kididdiga muku kuma zan sakamta muku da wannan aikin ranar lahira duk abin da ka gani fa ma majara khairan bal yahmadallah in ka gani a cikin skelin ka alkhairi ka gode wa Allah da ya maka muwafaka ka aikata ayyukan ka ne ba na kowa ba fa ma majara khairan zalika amma fa wanda ya samu wannan bai ga alkhairi ba ranar lahira to fala yumanna illa nafsa kada zargi kowa domin dan adam yana da wata dabi'a shi ne kullum bayya san makansa laifi sai ce ai wani ne ya ja mu ai wani ne aka ko a cikin mutan za su irin wannan za su ce shedan ne ya batar da ku shedan zai ce musu a'a a'a ana ta lumuni wa lumu anfusakum kar ku zargi ni ku zargi kawo kanku dan haka ni ba ni da wani matsala da ku illa an da aka kun fasu in na ce ku zo mu tafi mu sheke ayar mu ne kun kuka ansa to ni na ruwana ban tilasta ku ba to saboda duk abin da mutun ya aikata na alkhairi ko da nauyinsa bai fi na kitimir ba ko kuma na nakir ko na fatin Allah madaukakin sarki zai sa masa akan wato ke na mizaninsa Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wala zulmu na fatin ta muje azan mata
man kana fi hadhihi a'mi fa huwa fil akhirati a'mi wa adallu sabila
Allah madaukakin sarki ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma wanda kuwa a wannan duniyar ya zama makaho ko fil akhirati a'ma to a ranar lahira ma shi makaho ne a can in kun lura ayin da muka karanta a baya Allah madaukakin sarki ya ce za a kira kowane mutum da shugabansa ko yawwa sai ya ce wanda aka bashi littafinsa a hannunsa na dama zai karanta kayansa ko ba za a cuce shi ba amma ba a yi maganar wanda aka ba shi littafin sa hannun hagun ba ko ba haka ba saboda alkur'ani wani lokaci yakan isu da wani abu to amma ai in ka ga mutum an ba shi littafin sa akan hannunsa na dama ai a duniya ya yi aiki mai kyau ne ya tsaya na farko babu shirka cikin aikinsa na biyu kuma ya tsaya ya aikin da za a karɓa ya kuma cika sharuɗan karɓan aiki kuma an karɓa dan haka sai aka bashi littafin sa a hannun sa wato kinan na dama to sai aka gamsu da wannan ba a ce maka ɗayan ba su kuma ɗayan shine wannan ayat sai take cewa man kana fi hadhihi a'ma wanda kuma a wannan gidan duniyar ya zama makaho kenan ya makance ga barin gaskiya ba makantar ido ba makantar basira Allah madaukakin sarki ya baka ido ya baka kuma basira idan ba basira gani ba zai yi amfani ba ko Allah ji kamala ali na mange ce zuciya in ta makanta ba gani ido bai fa'ida ba idan yana gani amma ba zai ga gaskiya ba don haka basira babu ita kamar rana ne da ido idan da haske babu rana ko da kada da ido ba za ka gani ba a ce duk aka shi duk muna da idan na kashe wutar nan gaba ɗaya babu rana ba wata ba to rani waye zai ga in hanyar gidansu ga mu kuma muna da ido amma idan muna da ido kuma aka haska sai mu gani amma in akwai hasken ga hasken kwata kwata amma ba mu da ido ba za mu gani ba ga idan amma ba hasken ba za mu gani biyu sai sun faɗi don haka kafin ka ga mutum ya tsaya a kan hanyar Allah na farko sai yana da ido kuma sai yana da wannan basira ɗin to saboda haka to sai da Allah ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma wanda duk ya kasance a wannan gidan duniyar makafo ne makafon da ake nufi shine makafon mai basira ko yau ko da yana da gani da idan sa fa fil akhirati a'ma to wannan a gidan lahira ma shi makafo to tunda a duniya shi makafo ne na basira to ba zai yi aiki na basira ba, ma'ana bai yi aikin addini ba. To saboda haka ranar lahira ma zai tashi a matsayin wanda bai yi aiki na addini ba kwata-kwata. Mun bayyana wannan da haka shi Allah madaukakin sarki yace masa shi zai tashi makafo ne, kamar yadda Allah yake cewa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nashru yawmal qiyamati a'ma, zamu tashi shi ranar tashin alkiyama, wato kenan yana makafo. To amma kuma wasu malamai suka ce, suka yi tace ai akwai mu'arada tsakanin wannan ayar, a ce mutum zai tashi ranar lahira wato kenan makafo. Akwai ayoyi da suke magana cewa zai tashi da idonsa, ko kamar yadda ce yawma yarawna malaikata la bushra yawma izin lil mujrimina, ko kaga ai suna wato kenan gani kenan. Sannan kuma akwai lokacin da za su ga Ubangiji Allah madaukakin sarki a lokacin da za a yi hisabi, ai nan ma suna gani. Malamai suka ce abin wato kenan gan dan adam ranar lahira kashi biyu ne. Akwai lokacin da zai tashi, in dai za a tashi alkiyama, to dan adam da yake cikin wancan halin da ya rayu a duniya a matsayinsa na makafan da ba zai ga gaskiya ba, to ba zai tashi da ido ba. Saboda ai manufar shi ne a sa shi a cikin damuwa, saboda a duniya ya ke kai gaskiya. Don haka da zai tashi nan zai tashi babu ido, ana tashi ana ta ruruwar za a tafi gurin tashin alkiyama, shi ko bai san inda zai yi ba. Akwai damuwa ko babu damuwa? Tun daga nan kaga damuwa ta fara damuwa. Saboda haka Allah madaukakin sarki zai tashi makafo, zai tashe shi makafo. Sannan idan an je kuma filin tashin alkiyamar, lokacin da za a tafi wuta, ko Allah madaukakin sarki yake cewa za su ga wutar, don haka a lokacin kuma za a bude ido. Nan ma damuwar shi ne, goal din shi ne ya ga wutar, ya ga kuma zai tafi, domin in idonsa alfa ya tafi ai zai ɗaje da ɗan kwanciyar hankali. Don haka Allah madaukakin sarki zai bude, don haka babu tazakudi tsakanin ayoyin da suke magana za su ga wuta ko za su ga mala'iku da wanda suke magana cewa za a tashe su wata kenan makafi. Nan an tashe su makafi don su tashi cikin rikici ne da damuwa. Nan an bude musu idonsu don su ga abin da za su fada cikin sana'a, za su shiga cikin wata kenan wata damuwar. Don haka Allah madaukakin sarki yake cewa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma, duk wanda a gidan duniyan nan ya kuskure ya rayu makafo, bai ga gaskiya ba, bai bi alqur'ani ba, bai bi Allah madaukakin sarki ba, bai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, huwa fil akhirati a'ma. Ranar haka ranar lahira shi zai tashi wato kenan makafo. Kaga wannan matsala ce. Sannan na biyu sai ce ba adallu sabila, ya fi wato kenan kuma tsananin wato kenan bacewan hanya. Adallu wato kenan ala wadana af'al, saboda haka hanyarsa ta fita kowa wato kenan bacewa, ta fita kowa wato kenan bacewa, hanyarsa ta fita kowa wato kenan bacewa. Saboda haka kenan akwai rikici kenan tattare da shi, ko yawa akwai bambanci tsakanin wato kenan in kace alkhairi, in kace adallu, me opposite dinsa ahada, ko kuma kace alkhairi, me opposite dinsa sharri. To amma wani lokaci kalman takan zo da sifa, kamar yadda ta zo anan sifa ce. Idan kace wannan qur'ani yafi wannan kyau, ko fin kyau din wannan bai nuna wannan mai muni bane, haka ne haza khairun min haza. So da kace opposite na khair anan gurin ba sharri bane, saboda ai anan yazo sifa ne. Don haka nan da aka ce wa adallu sabilan din nan wato kenan ba opposite bane illa iyaka, wato kenan da yana cikin bata, yanzu batan hatta fita da wato kenan sifa ce, da kuma wato kenan ninkin abin wato kenan a kan da. Saboda haka yanzu halin da yake ciki a duniya na bagantaka, to a lahira kuma zai karu. Allah ya kiyaye mu. Za mu dakata a nan, abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa, Allah ya gane da mu, Allah ba mu iko aikatawa abinda muka kuskure. Allah madaukakin sarki muna roƙonka gane da mu kuskuren, Allah madaukakin sarki muna roƙonka gafarta mana. Alhamdulillah. Wa alaikumus salam wa rahmatullah.